Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo, amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Rediyo, kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Baba Yakubu Mairi da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 10 ga watan Janairu shekara 2018. Bayan labaran duniya, za a ji cewa hukumar yaki da almundahana a Najeriya ta sha alwashin hana barayi da sauran baragurbi yin takara a zaben shekara 2019, wato baɗi. Za kuma a ji matakan da shugaban Najeriya ke ɗaukawa da kuma waɗanda zai ɗauka don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a Najeriya. Kuma kamar kowace ranar Laraba, Babu Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Garba Awwal zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniyar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga hukumomi a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo cewa kada su jinkirta babban zaben ƙasar, su yi kokari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar. A cikin damuwar siyasa a ƙasar, akwai yiwuwar fadawa cikin wani rudani da zai sa a sake dage zaben, a cewar Antonio Guterres a cikin rahoton da ake wa kwamitin sulhu akan ayyuka da hukumar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo take yi, wanda ake kiranta MONUSCO. Gwamnati da 'yan adawa sun kulla wata yarjejeniya a ranar 31 ga watan Disamban shekarar 2016, wanda ke kira ga shugaba Joseph Kabila ya sauka daga mulki bayan zaɓe a shekarar 2017. Amma sai aka ta jinkirta wannan zaben, lamarin da ya janyo yakin basasa a ƙasar, kuma ya haifar da fargabar cewa Kabila mai shekaru 46 a duniya zai nemi ƙarin wa'adin mulki ya dora akan shekaru 17 da ya kwashe yana mulkin ƙasar. Yanzu dai zabukan da suka hada da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi an shirya za a yi su ne a ranar 23 ga watan Disamban wannan shekarar 2018. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya sanar a jiya Talata cewa zai nada wata hukumar binciken da za ta binciki cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin ƙasar, biyo bayan ikirarin Majalisar Dokokin Ƙasar na yunkurin tsige shi daga mulki. A ranar 13 ga watan Disamba da ya gabata, wata kotun Afirka ta Kudu ta ba da umarni a kafa hukumar bincike a cikin wa'adin kwanaki 30 don ta gudanar da wannan aikin. Zargin cewa an kwace ƙasar daga hannun masu ƙasar na asali, wato al'umman Afirka ta Kudu, wani muhimmin batu ne da ke buƙatar a tantance kuma a kawo ƙarshensa, in ji shugaba Zuma a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Faransa ta buga. Ya ƙara da cewa dalilin haka ne yanke shawarar kafa hukumar binciken. A cikin watan da ya gabata ne, jam'iyyar ANC mai mulki ta zaɓi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaba don ya maye gurbin Zuma, wanda ya sauka daga shugabancin jam'iyyar biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye shi, amma dai zai ci gaba da zama shugaban ƙasa har sai an gudanar da babban zaben ƙasar a shekarar 1919. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da bakin haure 260,000 daga ƙasar El Salvador suke cikin matukar damuwa biyo bayan hurucin gwamnatin Trump na cewar za ta kawo ƙarshen zamansu a nan Amurka, idan aka zo ƙarshen zaman nasu da suke yi ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna TPS a ranar 9 ga watan Satumba shekarar 2019. Akasarinsu za su koma ƙasarsu saboda za su kasance baƙi da ba su da izinin zaman Amurka. Kana kuma za su rasa duk wata kariya da ke hana a kore su daga Amurka da ƙarfi. Amma kuma za a kyale waɗanda suke rike da takardun izinin zama Amurka na green card, ko kuma waɗanda suke rike da visa mai alaƙa da iyalansu. 'Yan ƙasar El Salvador dai sun shigo nan Amurka ne saboda ba su da inda za su je, bayan wasu manyan girgizan ƙasa guda biyu da suka afka a ƙasarsu suka lalata garuruwa da gidaje su a shekarar 2001. gwamnatin tsohon shugaba Amurka George W. Bush ita ce ta ba su izinin zama na wucin gadi a matsayin mataki na agaji. Ita kuwa gwamnatin Trump tana gadin tuni kasar El Salvador ta kammala farfadowa daga wannan bala'in girgizan kasa da ya afka mata a shekarar 2001, don haka ya kamata ƴan kasar su koma gida. Wani dan majalisar dokokin Iran ya ce kimanin mutane 3,700 aka kama a lokacin zanga-zangan kinjirin gwamnati da aka yi a fadin Iran. Wannan jimlar da ya bada ta zarce alƙaluman da aka bada a can baya. Dan majalisar na Iran Mahmoud Sadegh, wanda ke magana da kamfanin dillancin labaran kasar na Aikana, ya ce hukumomi dai na tsaro daban-daban ne suka kama masu zanga-zangar.
Babaya Kubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka. Tubarin mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumar yaki da satar dukiyar al'umma ta Najeriya EFCC ta yi wani babban taro da wasu masu ruwa da tsaki, inda ta sha lawashin taka burki ma duk wani barawan da ke son yin takara a zaben shekara ta 2019 wato baɗi. Nasiru Adamu Ilkaya, gari ka.
Magowa taron, wanda kazalika ya samu halartar lauyoyi, yan jarida da Mike Obi Ezekwesili BBOG da Dan Iwan Yawo, ya ce barazana ga rayuwarsa ba za ta hana shi dirar miki akan barayin biro ba.
Gaskiya ka saka ba, ba munafurci, ba zalunci, aiki ne. In baka tsaya yanzu kai aikin da kai ba, to ai ka misu dai. To wallahi baya abin nan ba, because Allah ne ke karban ran mutum, Allah ke bayarwa. Don haka bai dame ni ba, kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kaman ka sa min alura ne na aiki.
Ibrahim Mago, akwai shawarin da wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron nan suka bayar cewa a sanya ido a hana duk waɗansu masu cin hanci da rashawa ma shiga cikin harkokin siyasa, musamman ma ga lokacin zaɓe ya cin karo. Ya ka ɗauki wannan kira?
Yana da kyau ƙwarai. Ya za a zaɓi ɓarayi? Ba zan yi ba ai. Mutum ka san ɓarawo ne ya ɗauki kuɗin jama'a, kuma ya zo ya biya kuɗi abin nan ya shiga. Duk wanda za su koma ya zamanto cewa mutanen kirki ne, ba barayi ba.
Da yake magana a taron, lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC bata dage wajen tabbatar da magutikakken shugabancin hukumar ba.
Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu. In har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a dauke su da muhimmanci, to wannan yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi, to dole a yi shi ba sani ba sabo. Amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su, wasu kuma za a ce za a musu hukunci, to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki. Shugaban kasa, Allah ya bashi damar aiwatar da alkawari da ya dauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa.
Haka nan shi ma shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Comrade Ayuba Babba ya danganta rashin walwalar ma'aikatar gwamnati da illar cin hanci da rashawa.
Dole ne a ba hukumar EFCC goyen baya 100%. Matsalan da Najeriya take ciki yau ba wai dan ba mu da tattalin arziki bane, ko biyan ma'aikata da pension da kaga ba a yi, a wayansu wuraren ba wai rashin kudi bane. Lalle har yanzu cin hanci da rashawa shine ya kawo haka.
Shi kuma tsohon shugaban jam'iyyar Labour Dan Iwan Yawo ya bayyana wannan ra'ayi.
The fight against corruption is not left and should not be left in the hands of Ibrahim Mago alone.
Yaki da cin hanci da rashawa ba aikin Ibrahim Mago bane shi kadai. Akwai waɗanda ke zagaye da shugaba Buhari da ke hana ruwa gudu.
He still has time, but my problem is that
lokaci bai kure wa shugaban ba don yin gyara. Kai, ina ganin ba ma zai gyara ba.
But I know he will not do it.
Inji Iwan Yawo. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba, bari mu dan kada su da mana.
Salam kare gainalwe
haul haule
kare gainalwe
haul
haule kare gainalwe
inshallah
salam kare gainalwe
karmal salam kare gainalwe
to a gaida 'yan Sudan. Bari mu kada kuma Najeriya, inda fadar shugaban kasar ta ce shugaba Buhari na nan na shirin kiran wani babban taro saboda yawan tashi-tashin hankula da ke addabar kasar. Umar Faruk Musa, gare ka.
Kamar yadda kakakinsa a sha'anin ayyukan manema labaru wato Mallam Garba Shehu yake bayyanawa a firar da ne da shi bayan da ya rarraba wannan sanarwa da ya rattaba mu hannu, Mallam Garba Shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da tunani da kuma nazarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan wannan tashi hankalin.
Duk abin da zai kawo zaman lafiya a gyara wannan lamura so yake. Misali dai da muka bada a sanar wannan lokacin da aka yi wannan doka ta hana kiwo a jihar Benue. Sai da aka ba wa shugaban ƙasa shawara, aka nuna mana cewa dokar nan ta saba tsarin mulki a dakatar da ita. Ya ce a'a, in dai kokari ake hana kashe-kashen nan, a bada dama ga gwamnati ce har Benue a ga ko wannan doka za ta yi tasiri. In akwai gyara aka yi, a yi gyara a kanta. Saboda haka abu ne a ce mai ciwo a zo kuma a ce shugabanni na siyasa da mulki a jihar Benue nune suke ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, suna cewa wai shi yake sa ana yin wannan barka, shi yake sa ana wannan kashe-kashe. Ya ɗaure gindi a yi, babu adalci a cikin wannan magana. Abinda shugaban ƙasa yake so ‘yan ƙasa su fahimta da duniya gaba ɗaya, magana nan ta Fulani da manoma ba yau aka fara, amma ta tsawaita yanzu saboda abubuwan nan da kowa ya san sun faru a ƙasar nan. Lokacin da Najeriya ta samu ‘yancin kanta, mu miliyan 63 ne, yau mutum wajen miliyan 200 ne a Najeriya. Miliyan 200 nan yau iyakar Najeriya da yawan girman ƙasa da yawan gonaki da ba ƙaruwa yayi ba. Saboda haka takura ake da noma, filin burtali da sauransu na kiwon dabbobi cinyewa ake, ana gonaki, ana garuruwa. A ga su kansu manoma a tsakaninsu, hatta manoma na tiwitin faɗa suke a tsakaninsu saboda rigima a kan fili.
Mallam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To shi ma gwamnan jihar Benue, Gwamna Samuel Otum, ya gana da shugaba Muhammadu Buhari, inda ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da sakamakon ganawar shi, inda yake cewa
I felt it was important for me to come personally.
Gwamna Otum ya ce ina ganin akwai muhimmancin in yi wa shugaba Muhammadu Buhari ƙarin bayani akan halin da ake ciki, wanda na yi bisa ga la'akari da kuma mu'amalar da shawarwari da muka yi da jami'an tsaro da waɗansu gwamnoni da shi kan shugaban ƙasa a baya, inda ake ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan tashin hankali wanda tuni aka tura babban safeto 'yan sandan Najeriya ya tafi Benue bayan da shugaban ƙasa ya ba da umarnin a yi haka, da kuma haɗa jami'an tsaro na GSS da 'yan sanda da kuma sojoji. Kuma babu shakka yanzu shirye muke kuma mun ba da duk kayan aikin da ake bukata domin jami'an tsaron nan su yi aiki ga dangadan domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan kashe rayukan al'umma da ake yi ba ji ba gani a cikin ɗan ƙaramin lokaci, in ji gwamnan jihar Benue Samuel Otum.
Are protected.
Babu shakka a halin da ake ciki dai yanzu, zamantakewa da surutan da 'yan Najeriya ke yi wa kansu a yanar gizo ya kazamta, kuma ana ta rura guguwar kyama da ƙeyar juna, abinda ya sanya mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo da yana jawabi a coci ya yi da Allah wadare da masu ƙoƙarin su samu galaba ta siyasa a cikin wannan tashin hankalin da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu muhimman batutuwa guda biyu da muka taɓa a shekarar da ta shige ta 2017 su ne batun dukar da 'yan banga suka yi ma wasu matasa guda biyu a garin Jega, wato Madasiru da Zayyanu, har ɗaya daga cikin su ya rasu, wato Zayyanu kenan. Ɗaya batun kuwa shine zargin da mutanen wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirama a ƙasar Giya da ta jihar Bauchi suke yi cewar wani alƙali mai suna Sani Musa yana ci musu zarafi. Game da batun kisan Zayyanu, da farko an so kashe maganar, har ma wani alƙali a Jega ya bayar da belin mutanen da ake tuhuma da laifin kisan, kamar yadda Madasiru wanda ya kubuta da rai ya bayyana mana.
Da muka je bayan sun yi ta'azabtar da mu, ba su yi muna bayanin kuma ba, sai da sun ka ƙara azabtar da mu, sai suka ce wai tumaki an ka sace shiyanmu mu suke tuhuma. Bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara muna, kuma muka gaya musu ba mu ba ne, kuma ba mu san kowaye ba. Kawai suka ci gaba da azabtar da mu, bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yaran su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe 3 na dare yaran su yi bacci sai nace Zainu yace nace ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu la sai sun zo motaki yace mu da surban ya tashi nace ka bari in rika hannunka in ne hesheka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu hado da su ba insha Allahu rabbi har mu kai gida yace wallahi mu da surku hannuna ka taba har cikin zuciyata nake jin ciwo yace mu da surka dangana ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mu da suru da waya in rayuwa na san ba ni rai kai hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida kai musu bayani ka hita kawai su da na fita dana fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwara sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwara ina ta amai can ba ai wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikin su wani ya fito
wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan
eh wanda aka bari gadin mu daga cikin su wani ya fito su da suka bi hanya yabbi hanya da yabbi hanya sai tayi sai dawo chantan ba minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da ni ga sun zo su da ni ga sun shi magaji yana waya da yayi waya sai na ga Bala bazuka ya zo da Halidu ta kare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda daya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na gade rago sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai Bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ya ba gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko ba rasu ba sai nace amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin ina cewa ya mutu kawai suka saya mota sai suka ja mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne
sunana Alhaji Garba Faransi Jida ni ne mahaifin sa ya ndo to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu ga ta kira mu shi sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan Jida babu labari ne shi ne yau haka nan babu mai tsara babu shedu a kai yara kotu sai aka ce wala an kai su sai na tahi na je can kotu din ban samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaran ta to naji an ce dana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai tabe kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka mai kashin gilla ba tare da shin komai ba kuma an ce wai an sake su suka dauro yaro hankalin ta sai na tahi bayan shadu na koma kotu din registrar ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema da an ci an ba da yarbeli ba mu labarin komi ya ce eh gaskiya ne an ba shi su beli amma yanzu muna son magana DVV za mu saboda haka an ba shi su beli kuma belin da aka bai ko wani yaro sai an ba 500 nashi da na mai beli ne 500 sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli dan haka in kwatar da hankali na ba ran za a saki na ba kawai in ce kwatar da mace ta ba su kubi kuma da register ka wada ni sai ni taya ta kai dai kwana biyu sai mun ka ji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudura garka sarki ana munna an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka sai min adalci ta bi kis din nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce dana barawuna ba barawuna bai taba sata bar da Allah shi in kuma ya taba sata garin je ga yake zaune akwai abokai da kowa mi yasa ta kuma kayan wasa ta sun wagawa ka zahi da liƙa mata ƙarya dan su biya bukatunsu kuma dana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a wadi saboda ka tsoma kuma ta mai adalci ta bi mai haƙin dana da aka kashe ta gano shi domin abin haƙina shi ne ka bukata
to amma kwanakin baya sabuwar chief jojin jihar Kebbi da ofishin director gabatar da ƙarar ki a jihar Kebbi wato DPP sun sake tabo wannan batu suka kuma lashi takobin cewar lallai za a hukumta wanda aka samu ya aikata laifi a game da wannan batu na kisan Zayyano kuma an garkama waɗanda ake tuhumar a gidan kurkuku
sai da shi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wanda yake inji cije ji babbar cije ji ta jiha da aka kawo ta fayil ɗin ne ya kawo fayil ɗin wurin ta ya kamata su tsaya kan ne ga wannan alƙali ko kuma ita ce ita ta shari'a da kanta tana dubawa ta rashin adalci da aka tantu a cikin wannan kisa babu gaira babu saba an kashe yaro kuma an ce ba a kome sai ta saurari kara da ta saurari kara tace ai gidan yaro da shi ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai tsiri-tsiri ba gaira ba saba ba wani dalili ba bai taba kayan sa ba a kashe shi kuma a ce ba a kome ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi kunci tsakaninta da Allah
wato ita sabuwar chief joji kenan ta nan a jihar Tako
ita sabuwar chief joji wanda ake ce ma ta da karatu
kiman
ta da karatu take za ta yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta yi yin adalci ba don zo tsakaninta da ubangijinta abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana rabon kotu za ta yi kunci a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah take a kai shi gidan yari bayan wata daya a dawo da shi idan aka dawo da shi aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yanke hukunci a yanke hukunci mai gaskiya ba ta gaskiya kace a wuce da su gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na ba a komai ba kuma ta tabbata din ba a komai ya ce shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba ta gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka
waɗanda ake tuhuma din guda nawa ne yanzu aka kama suke nan gidan kurkuku
to hali yanzu mutum bakwai ne ciki tsare hannun kotu da yake tun farko su kuma yan sanda da suka kama su
sai
su mutum biyar daga cikin su sun ba da bailin su
akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi din ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarin su
har yanzu babu su ba labarin su amma guda daga cikin su guda wanda ake ce ma ta ya dawo suna gari yanzu haka yana yawon sa ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke fide shi da wani abu
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba a tuhume su ba
yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne kristal aska na abin da ya faru
game da batun alƙalin Zirami har yanzu ba a samu bakin zare ba domin kamar yadda masu kokar suke zargi ko suka yi zargi da alamun akwai masu daure masa gindi a bangaren kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci a jihar Bauchi muna jira a yanzu mu ji sakamakon sabuwar takardar da waɗannan masu kuka suka rubuta ga hukumomin shari'a a jihar ta Bauchi har yanzu kuma ba a rabu da ƴan damfarar da suke ƙaryawa mutane ta waya cewar wai su aljannu ba ne kamar yadda muka ji daga masu sauraro da yawa a cikin shekarar da ta shige to sai dai yanzu jama'a sun fara gane su kuma sun fara yaudarar su mayaudaran suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyi haka kuma akwai abubuwan da ake yi na cutar mutane ta hanyar kwaɗaita musu wani abu kamar wani shirin sayan gold ko zinare da ake kira Swiss Golden waɗanda ake sanya mutum ya biya wani kuɗi sannan kuma a ce ya nemo wasu mutanen da su ma za su biya kafin a bashi abin da ya niyyar saye a ƙasashen Turai ana kiran irin wannan aikin damfara da sunan Ponzi scheme ko kuma Pyramid scheme a wani lokaci akan yaudari mutane ne cewar su zuba kuɗin jari a wata harkar kasuwanci tare da tabbacin cewar za su samu riba mai ɗan karen yawa za mu yi waɗannan hanyoyin cutar jama'a insha Allahu a wannan sabuwar shekara ta 2018 Allah ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara ya kuma kare mu ya raba mu da macuta da ƴan damfara da ƴan zarmiya da duk wani mai tauye haƙƙin wani domin ya azurta kansa
to a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kada kasar Kamaru inda Garba Awwal ke tafa da sharhin jaridun kasar
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info anda ta rawaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamarun Musa Biya ya rantaba hannu akan waɗansu takardu guda biyu wanda ya bada izinin kirkiro makarantar horas da likitoci a birnin Garwa da kuma gina kwalejin horas da manyan ma'aikatan gwamnati a jihar gabashin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan Kamarun Tribune anda ita ma ta labarta mana cewar kasar Kamaru tana daga cikin manyan kasashen nahiyar Afirka wanda take buƙatan wanzar da zaman lafiya a nahiyar. Kan haka ne Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Bilimun Yang ya kaddamar da gina wata cibiyar horas da dakarun tsaron nahiyar Afirka ta tsakiya a birnin Yaounde. Jaridan The Peace Actual kuma ta hangwamana irin nasarar da dakarun tsaron kasar tarayyar Najeriya suka samu na damke shugaban yan awaren Ingilishin kasar Kamaru da magoya bayan sa sutara a ɗakin wani hotel da ke birnin Abuja. Sai kuma jaridan Emergence ta kasar Kamaru ta tsegunta mana cewar kame shugaban yan awaren kasar Kamaru da gwamnatin kasar Najeriya ta yi a birnin Abuja ya sanya shugaban kasar Kamaru cikin wani tsananin tunani domin ganin an da zai yi idan aka maido da su kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Le Metayo kuma ta ce Director General na kamfanin dillancin labarai na jaridan Le Metayo da shugaban kungiyan kare yada labarai na kasar Kamaru CNC Peter Esoke yanzu dai sun gurfana a gaban kuliya domin zargin gidan jaridan da ake yi cewar suna yada labaru waɗanda ba su da tushe ko kuma makama. Jaridan Anadolu kuma ta ce ƙarshen masu neman adatsa a kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu ya zo ƙarshe tunda an damke manyan jagororin su. Jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce a shekarar bara na 2017 mutane 70 da biyu ne kungiyar ta'addancin Boko Haram suka yi garkuwa da su a jihar Arewa mai nisa musamman ma a tafkin Chadi. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Refresh and ita ma ta bayyana mana cewar shekaran 2016 da shekaran 2017 din bara kasar Jamhuriyar Kamaru ta halaka miliyar 40 na sifan kudin kasar domin yaki da maharan Boko Haram Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Ta gaida Awal. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashi hankali na Murya Amurka mai magana sayan ɗan takara daga dogon daji Sambon Local Government. Allah sashi hankali na Murya Amurka yana son ku yi sanin sakuna ga al'umman Najeriya game da yanzu yadda ƙasar ta tsaya da irin tashi-tashi hankulan da ta faruwa nan da can. In Allah su koma ga Ubangiji a riƙa yin addu'a, Allah ya kawo mana zaman lahiya. Sannan duk wani mai aikata laifi wanda ka saba ma Ubangiji su tuba, tuban mu Allah, ko Allah na kawo mana sauƙin al'amarin ga. Sannan duk waɗanda adda hannu da tashi-tashi hankulan ga ko na boye ko na dahili, Allah ka shirye su su bar har da sau ga tana bala'i a cikin ƙasa na kashe-kashen rayukan waɗanda ba su ji ba su gani ba. A yi hankuli ko muna nana da lokaci. Na gode mai magana ta ɗan takara daga dogon daji Sambon Local Government. Na gode ku ta lahiya sashi hankulansa. Na gode.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da kamar kuma ta bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da wannan tashin hankali da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya, kuma har Allah ya ki taimaki jami'an tsaro suka kama waɗansu yan ta'adda da makamai, muna farin ciki kuma muna murna da fatan Allah Ubangiji ya taimaki jami'an tsaro su samu damar gano waɗanda suke shirya wannan maƙarƙashiya domin neman kada a zauna lafiya a wannan yanki. Allah ya tona musu asiri jami'an tsaro kuma su kama su domin a musu hukunci kamar yadda ya dace.
Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna Tamba Bajo ga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillahi ala kulli hal. Gaskiya ya kamata gwamna ɗin Rufa'i na jihar Kaduna ka yi wa kanka kiyamul laili. Wannan matakan da kake ɗauka na musgunawa malamai fa ba zai bulle ba, kuma ba alkhairi bane a gare ka. Domin ko duk wani malamin da ka musguna masa ko ka kwace masa aikinsa ko ka raba shi da cin abincinsa, to ka sani da shi da iyayensa da iyalansa da ƴaƴansa da ƙannansa fa ba za ka taɓa mutunci a gare su ba. Kuma tun kan a zaɓe ka, ai baka gaya musu cewa in kun zaɓe ni zan kori ma'aikata ba, da sun san matakin da za su ɗauka.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice ne.
Shugaban kamfanin sayar da kaya ta yanar gizo wato Amazon.com Jeff Bezos ya zama attajiri mafi kuɗi a duniya wadda yake da zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 105 a cewar mujallar tattalin arziki ta Bloomberg, yayin da kasuwar hannu jari take cirawa sama kwanaki kaɗan da suka zo a cikin wannan shekara shi ko arzikinsa ƙaruwa suke yi.
To masu saurare, na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba Makeri da ya fi ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu Jimmy Cook, Ibrahim Kalmasi ga da ke cewa sai kuma an jima can.